الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata a yau muna 29 ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ya dace ma 25 ga watan 10 shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi har yau muna cikin wannan littafi mai suna wato muqaddima ta risala ta Ibn Abi Zaid al-Qirawani rahimahullahu ta'ala ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am bambanci tsakanin wai al-kausar da kuma al-hawd kwarai akwai bambanci shi lafazin al-kausar kamar yadda malamai suka fassara shi wanda kuma shine asali a lugha shine alkhairi mai yawa tare da cewa tafsirin al-Kausar ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana zaune a cikin jama'a sahabbai sai suka ga ya dan yi gengedi bayan gengedin da ya falka sai ya ringa mulmushi sai suke tambayar shi me yasa ka mulmushi ya rasulullah sai yake cewa yace wata kurama ce wadda ubangiji na yi mun alƙawali a gidan aljanna mai suna al-Kausar a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta musu suratul kausar inna a'tainakal kausar shine yake cewa kun san menene al-kausar sai yake cewa wata kurama ce ta musamman wadda ubangiji na yi mun alƙawalinta a gidan aljanna kenan in aka ce al-kausar kurama ce a gidan aljanna amma in aka ce al-hawd tauki ne wanda Allah ya ma kowane annabi da kowane manzo alƙawali amma shi al-hawd a filin alkiyama yake ba a cikin aljanna ba yake a filin alkiyama filin da za a yi taren kiyama anan ne ubangiji ta'ala ya tanadi tauki na musamman ga kowane annabi idan aka ce al-hawd shine kududdufi inda ruwa yake zawa ya taru shi yasa larabawa sukan fassara al-hawd shine suke cewa mujtama'ul ma'i inda ruwa yake zawa ya taru to wannan tauki a filin alkiyama yake kuma kamar yadda bayani ya gabata kafin a hausu raki wannan tauki kowane annabi da kowane manzo al-ummar sa wadanda suka yi imani da shi suka gaskata shi zai ke zuwa wannan tauki an gane ko sai dai ta inda kuma suka hadu shi wannan tauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya tanada masa a filin alkiyama ruwan alkausar shine yake da dar wannan tauki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa akwai indararru guda biyu ko kace azururu guda biyu ɗaya na zinare ɗaya na azurfa daga gidan aljanna sune suke kawo ruwa zuwa wannan tauki su kuma daga can wannan alkausar kin ne suke kwararowa na'am to yayin da kuka yi yarjejeniya na ka ba mutum kiwon dabba ya kula da ita abinda aka samu na ƴaƴa a raba wannan ba laifi bane ba na'am kamar ni kamar matar kakan mutum matsayin kaka uba ne don haka matar kaka matsayin uwa take an gane ku kamar yadda ya haramta mutum ya auri matar da baban shi ya aura to haka matar da kakan shi ya aura haramun ne ya aure ta an gane ku kamar yadda diyar da ka haifa haramun ne ka aure ta haka jikarka haka jikar jikarka haramun ne ka aure ta don haka Allah ya faɗa wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf kar ku aure abinda uwayenku suka aura na mata sai abinda ya riga ya wuce don haka matar da kakanka ya aura matsayin uwa take gare ka gane ku don haka baya halatta mutum ya aura kenan tunda haramun kinka ce kenan wannan kuna iya gaisawa komai ana iya yi abinda bai saba ma shari'a ba na'am wai misali wanka biyu ne suka hadu mutum zai iya jimilce su yayi wanka guda kamar ga janaba kuma ga wankan juma'a wasu malamai sun tafi akan cewa ku wanka ɗaya yana iya wadatarwa amma magana mafi rinjaye wanka ɗaya baya wadatarwa ya abinda yake kan mutum wanka biyu domin wankan janaba wajibi ne wankan juma'a shi ma wajibi ne kamar yadda misali baka yi azzahur ba bacci ya dauke ka sai a lokacin da asar ka farka kaga ba za ka zo da raka'a huda a jumulce a matsayin cewa ita ce azzahur kinka kuma ita ce da asar kinka azzahur za ka yi sannan daga baya ka yi da asar to haka wannan wanka guda biyu ga na janaba ga na juma'a wanka biyu yake kanka kuma kowanne kana iya gabatarwa kana iya gabatar da na juma'a daga baya kai na janaba ko ka gabatar da na janaba sannan kuma kai na juma'a to amma abin da yafi dacewa ka fara yin na janaba sannan daga baya kai na juma'a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen gabar da malam yake bayani game da wata mas'ala daga cikin mas'aloli na aqida shine kamar yadda yake fada wal imanu bi haudi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam taridu ummatuhu la yadhma'u man shariba minhu wa yuzadu anhu man baddala wa ghayyara wato yana daga aqidar ahlus sunna wal jamaa shine yin imani da taukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taridu ummatuhu al'ummar sa za ta zai kema wannan tauki ta gangara zuwa gare shi la yaghma'u man shariba minhu, duk wanda ya sha daga ruwan wannan tauki to har abada ba zai yi kishirwa. Shi da kishirwa an gama, an raba hanya. Malam yace wa yuzadu anhu, ana korewa gabarin wannan tauki man baddala, duk wanda ya canza addininsa, ya juya hannun agogo baya, yana musulmi ya rikide ya koma arne, ya zama ba yahude ko ya zama dan mushan ko ya zama ba maguje, to akan kore shi gabarin wannan tauki. Wagayyara da wanda ya canza ya rikida karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, an gane ko? Mutumin da ya saki reshe ya kama ganye, ya saki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya rungumi bid'a, to shi ma Allah yana, Ubangiji ta'ala ya haramta masa shan wannan ruwan tauki, ko ya tinkaro mala'ikun Allah subhanahu wata'ala za su kore shi da guduma. Hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da bayanin taukin da Allah ya tanada masa, hadisi ne mutawatir, kamar yadda Ibn Hajar al-Asqalani, Allah ya ji kansa, a cikin littafin sa Fathul Bari ya tabbatar da cewa sama da sahabi 50 suka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sun ji yana bayanin Allah ya tanada masa tauki na musamman a filin kiyama. Gane ko? Kamar yadda hadisin al-masfu alal kufai, shafa akan kofi, shi kuma sahabi sama da 70 suka rawaito, shi ma hadisi ne mutawatir. To kasancewar shi wannan tauki da Allah ya tanada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda muka yi bayani a darasi da ya gabata, wannan bi ke banta ba da shi. Kowane annabi da kowane manzo yana da tauki a filin alkiyama, wanda shi da al'ummarsa za su zaiki zuwa wannan tauki su sha. Sai dai tauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi taukin kowane annabi da kowane manzo, wato fadi, domin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fi mabiyan dukkan wani annabi da dukkan wani manzo. To wannan tauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani mai gamsarwa game da wato sifofinsa, kamar yadda hadisi na cikin sahihul Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa haubi masiratu shahr, tauki na manzon Allah yace tafiyar wata guda ne, tafiyar wata guda ne. A wata riwaya sai yake cewa wazawayahu sawa'un, a riwaya da take cikin sahihu Muslim da yace haubi masiratu shahri, sai yace wazawayahu sawa'un, tauki na manzon Allah yace tafiyar wata guda ne, bangarorin sa manzon Allah yace gaba ɗaya daidai ne, babu wani bambanci, da tsawon da fadin dudde ne. Tsawon sai kai tafiyar wata guda zaka je karshen sa, daga wannan gaba zuwa wannan gaba, haka fadin sa ma tafiyar wata guda ne. To sai yake fada, sai yake cewa ma'uhu abyadu min al-laban, ruwan wannan tauki manzon Allah yace yafi madara fari. Madara da ita ake buga misali a wajen wato abin da yake matuƙa a wajen fari, to wannan ruwan taukin yafi madara fari, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Sai yace wa rihuhu atyabu min al-misk, manzon Allah yace kanshin sa yafi al-miski, kanshin sa yafi al-miski. A wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa wannan wa ahala min al-asali, kuma ya fi zuma zaki. Kun gane ko? Duk zakin zuma, to ruwan wannan tauki ya fi ta zaki. sannan kuma Allah ya tabbata a wata riwaya daga cikin sifofin manzon Allah yace wa abrabu minas salj kuma yafi kankara sanyi yafi kankara sanyi to sai yake fada wa kizanuhu kanjumis samai manzon Allah yace kofukan shan ruwan wannan tauki manzon Allah yace kamar taurarin sama suke malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kamanta waɗannan kofika da taurarin sama ta bangare biyu bangare na farko abin da ya shafi haske da kyalle yadda ka san tauraro a sama yana haskawa yana kyalle to haka waɗannan kofika suke haskawa suke kyalle bangare na biyu yawa yadda ka san taurari a sama suke da yawa haka wannan kofika suke da yawa manzo Allah sai yake fada yace man shariba minhu fala yadhma'u abada duk wanda ya sha ruwan wannan tauki manzo Allah yace har abada ba zai yi kishirwa ba har abada ba zai yi kishirwa ba a takeice kusan sifa nawa muka samu kusan sifa 6 ko mu ci zuwa 7 muka samu farko dai fadin taukin da tsawon sa tafiyar wata guda abu na biyu ruwan yafi madara fari sifa ta uku yafi almiski kanshi sifa ta hudu yafi zuma zaki sifa ta biyar yafi kankara sanyi sifa ta 6 kofukan yadda ka san taurari na sama a wajen yawa da kyalli haka suke sifa ta 7 duk wanda ya sha ruwan wannan tauki shi da kishirwa an kare kuma ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fada yake cewa ana faradukum alal haudi yace ni zan gabace ku zuwa wannan tauki ma'ana idan aka wayi gari kiyama an yi busa ta tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine farkon wanda kabarin sa zai dare ya dago kai idan ya fito kuma shine zai gabaci al'ummar sa zuwa wannan tauki yana jiran mabiyan sa muminai wato su iso to kuma tare da cewa ya zo a cikin hadisi sahihi ta hanyar ramazan Allah sallallahu alaihi wa sallama zai gane al'ummarsa shine ta hanyar gurabu waɗanda suke na arwalla farin fuska da farin hannu da farin kafa waɗannan gabbai da muke wankewa ta nan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama zai gane al'ummarsa domin wannan yake kwanta da mabiyansa an gane ko babu mabiyan wani annabi ko wani manzo da za su tashi da wannan sifa a ranar kiyama in ba mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da Allah yake kwance mu da shi shine wannan fari biyar farin goshi da farin hannu da farin kafa amma ita arwalla ba take banta ba ga wannan al'umma al'ummun da suka gabaci wannan al'umma suna yin arwalla kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ziyarci makabarta bayan yayi sallama kamar yadda ya saba yi in yaje makabarta da yace assalamu alaikum dar qaumin mu'minina wa inna insha Allahu bikum la lahiqun sai manzon Allah yake cewa nayi guri ina ma a ce na ga yan uwana sahabbai Allah ya kara musu yadda suka ce alasna ikhwanaka ya rasulullah ya manzon Allah mu ba yan uwanka bane ba manzon Allah sai yace bal antum ashabi ku san da cewa ku sahabbaina ne ma'ana martabar da kuke da ita ta wuce martaba ta yan uwantaka bayan kuna da martaba ta yan uwantaka kuna da duriya shine abutata da kuke sai yake cewa ɗan uwana da nake nufi su ne waɗanda a yanzu ba su zo ba amma nan gaba za su zo sai suka ce ya rasulallah kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ikhwani ya rasulallah ta yaya zaka gane ɗan uwanka wanda a yanzu ba su zo ba nan gaba ne za su zo ta yaya zaka gane su manzon Allah sai yake cewa ara'aitu ku bani labari ku fada mu mutum ne yake da duki mai fari biyar ma'ana mai farin goshi mai farin hannu mai farin kafa aka saka wannan doki nashi a cikin garken bakaƙen dawakai Lot manzo Allah yace ala ya'rifu khailahu shin ba zai iya gane dokin sa da maza suka ce kwarai ya manzo Allah ai duk wanda yake da doki wanda yake gurrun muhajjal mai farin goshi mai farin hannu mai farin kafa in aka saka shi a garken bakaƙen dawakai kai tsaye zai ware nashi sai yace to abinda nake so ku sani inna ummati ya atuna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu lalle al'ummata a ranar kiyama za su zo suna masu fari biyar game da gurabun arwalla farin goshi farin hannu farin kafa to ta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato zai gane al'ummarsa ya rigaye mu zuwa izuwa wannan tauki yana fada ga mabiyansa ku zo ku zo ku zo ku zo yana cewa halummu ku yi maza ku zo ku yi maza ku zo manzo Allah yake cewa wala yurfa anna rijalu minkum thumma la yuqtala jannaduni yace lalle wato za a daukaka wasu mazaje daga cikin ku manzo Allah yace sannan sai a warce su kafin su iso gona mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala za su kore su da guduma su datse tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa aqulu ya rabbi sai na ce ya ubangiji na ashabi ai sahabbaina ne wadannan sahabbaina ne fa yuqalu sai a ce da ni innaka la tadri ma ahdathu ba'daka kai baka san abin da suka farar da shi bayanka domin sun juya hannun agogo baya to waɗannan wanda za a sha makance tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar kiyama a haramta musu shan ruwan wannan tauki su ne waɗanda suka yi ridda bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda galibin su kuma kauyawa ne wanda ba su jima da musulunta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya a iyazatan su da wahayin da shaytani yayi musu sai suke ganin kamar musulunci wato ya nada tabar masa tunda manzon da yazo da shi ya tafi an gane ko sai suke ganin musulunci ya nada tabar masa suka yi ridda suka koma kafirci su ne wannan Abubakar Allah ya kara masa yadda ya shirya runduna ta yaki ya yake su aka murkushe su wasu an kashe su a wannan yaki wasu kuma da karfin tsiya sun dawo musulunci to waɗannan da aka kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar su akan imani bai san ba abin da ya faru bayan sa dan haka a ranar kiyama idan ya gansu da wannan sifa zai ringa kiran su shi yana tsammanin sahabbansa ne mala'iku sai su tabbatar masa cewa ga halin da ya faru gare su sun juya hannun agogo baya an gane ku waɗannan wanda aka kashe a harbul murtaddi ko kace hurubur ridda su ne za a kore wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai san cewa sun juya hannun baya sun juya hannun agogo baya sun koma zuwa digadigan su na kafirci amma ba kamar yadda ƴan shi'a suke faɗa na cewa ai duk mafi yawan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi ridda bayan shi sai ƴan kadan kawai domin su a aqidar su Abubakar su Umar su Usman su Muawiya da sauransu dukkan su sun yi ridda sun bar musulunci sai ƴan kadan kawai waɗanda suka ware dan haka sai suke daukan wannan hadisi suke kafa hujja da shi cewa wai sahabban manzon Allah ai duk sun yi ridda to ai da mun tuntuna Allah ya faɗa mana su huwal ladzi anzala alaykal kitab fihi yake cewa huwal ladzi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab shi daman wanda ke akwai karkacewa gaskiya a cikin zuciyarsa, to iya abin da yake nema ya dan samu wata shubha. Inda ya samu wata shubha sai ya karkata izuwa gare ta. Dan haka wannan hadisi shine kawai shubhar su, cewa wai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ridda sun bar musulunci. Shi ko anan waɗanda aka kashe a wannan yakar waɗanda suka yi ridda, wanda aka kashe ba su dawo ba, sune manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi zaton cewa mabiyansa ne, mala'iku su ce masa ai waɗannan sun yi ridda sun bar musulunci, baka san abin da suka farar da shi bayan ka. Za mu tashi gaba ta gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل الكبلة. مالم الله يجي كنسا نفتا، وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجواري. للي شي إيماني hakikaninsa a gun ahlus sunna wal jama'a qaulun bil lisani, fada ce da halishi. An gane ko? Fada ce da halishi, dan ka kudirci gaskiyar samuwar Allah subhanahu wa ta'ala a zuciyarka, ka yarda da gaskiyar manzanninsa. Idan baka yi furuci da kalimar shahada, kudirin zuciyarka ba zai amfane ka ba. An gane ko? Dan mutun ya ce ni da zuciyata na yarda da Allah, na yarda da manzannin shi, na yarda da ranar kiyama, amma aka nemi yayi furuci da kalima ta la ilaha illallah yace ba zai yi ba, to wannan kudiri na zuciyar shi ba zai amfane shi ba, ba za a kiraye shi mu'mini ba. Ala tilas sai mutun yayi furuci da kalima ta la ilaha illallah, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa a can cikin suratu wannan cikin suratu Safat, ƴan wuta a ranar kiyama za a tambaye su menene, an gane ko? Lokacin da aka taro da su zuwa wutar jahannama, za a faɗi sababin abin da ya kawo su. Ubangiji ta'ala yake faɗa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbiruna wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun. Ubangiji ta'ala yace innahum kanu, ai domin su sun kasance a rayuwar su ta duniya, idza qila lahum la ilaha illa allah, idan aka ce da su ku ce la ilaha illa allah, yastakbiruna girman kai suke ba sa fada, wa yaquluna suna fada a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun, suna fada suna cewa yanzu mu masu watsar da allolinmu ne mu daina bauta musu saboda fadar wani mawaki wanda yake mai taban hankali. Ubangiji ta'ala ya maida musu martani, bal ja'a bil haqqi wa saddaqal mursalin, bari dai wannan da suke ce masa mawaki mai taban hankali, Ubangiji ta'ala yace da gaskiya ya zo musu daga guna, kuma ya gasgata manzannin da suka gabace shi. To dan haka imani baya tabbata sai mutun ya furta kalima ta la ilaha illallah. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, duk wanda yace la ilaha illallah yana mai tsarkake ta da zuciyarsa, to makomar shi aljanna ce a ranar kiyama. An gane ko? Makomar shi wato aljanna ce a ranar kiyama. Haka a cikin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man shahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa wa anna Isa Abdullah wa Rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu. Sai yake cewa dakhala aljannata alama kana minhu amma alama kana alaihi min al'amal. Duk wanda ya shaida babu abun bauta busa cancanta da gaskiya sai Allah ya faɗa da halshensa ya kudirce da zuciyarsa kuma ya shaida lalle annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam cewa manzo ne na Allah, ya tabbatar da cewa annabi Isa bawa ne na Allah, manzansa ne, kalimarsa ce wadda ya fuskantar da ita zuwa baiwarsa Maryam, kuma Isa rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta, to makomar shi ita ce aljanna, duk aikin da yazo da shi komin yawan aikin inda babu shirka to makomar shi aljanna ce. To dan haka a takaice, wato imanin mumini baya tabbata sai yayi furuci da kalimar shahada. An gane ku, shine nan yace qaulun bil lisani, fada ce da halishi, sannan sai yace wa ikhlasun bil qalbi, kuma tsarkakewa ne da zuciya. Idan ka furta kalima ta la ilaha illallah, to ala dole sai ka kudirce ma'anarta da zuciyarka, ka yadda da ita dari saman dari, babu wani kokonto tare da kai. An gane ku? Idan mutum yayi kalimatu shahada, idan mai kudirce gaskiyarta da zuciyarsa, to wannan ba za ta amfane shi ba. Menene sunansa, me ake kiran shi da shi? Munafiki kenan, domin shi dama munafiki ya ɓoye sabanin abin da ya bayyana akan halshensa. Akan halshi ya bayyana imani, amma a zuciyarsa ya kudirce kafirci. Shi yasa Ubangiji ta'ala ya ƙaryatar da su game da imaninsu, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina. Daga cikin mutane akwai waɗanda suke faɗa, suke cewa mun yi imani da Allah, mun yi imani da yinin alkiyama. Ubangiji ta'ala ya ce wa ma hum bimu'minina, a hakika ba mu'minai bane, saboda iya imaninsu ya takaita ne akan halshe, bai isa zuciya ba. Shi yasa Allah ya ƙaryatar da su akan wannan imani nasu. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka lar-rasulullah wallahu ya'lamu innaka lar-rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibuna. Ubangiji ta'ala yace idan munafikai suka zo maka suka ce mun shaida lalle kai manzo ne na Allah, sai yace wallahu ya'lamu innaka lar-rasuluhu, Allah da ya turo ka yana tabbatarwa da cewa lalle kai manzansa ne, ya san da cewa kai manzansa ne. Sai yace wallahu yashhadu, Ubangiji ta'ala yana tabbatar ma bayinsa, innal munafiqina, lalle munafikai da kazibuna, maƙaryata ne game da fadar su cewa innaka da rasulullah. To dan haka kenan dole sai mutun ya kudirce da zuciyarsa. Shi yasa can ai Allah yake faɗa innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi, sai yace thumma lam yartabu, lalle mu'minai na hakika su ne waɗanda suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzansa, sai yace thumma lam yartabu, sannan ba su yi kokonto game da imaninsu. Kaga da suka yi kalimar shahada da halshensu, to sun kudirce ma'anarta a zuciyarsu dari saman dari, babu wani kokonto tattare da su. Shi yasa a hadisin da muka karanta azu yake cewa duk wanda yace man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi dakhala aljanna aw kama qala, duk wanda yace la ilaha illa Allah yana mai tsarkake ta da zuciyarsa, maza Allah yace makomar shi aljanna. Shi yasa a gun ahlus sunna wal jamaa, farko qaulun bil lisani, imani fada ne da halishi, abu na biyu wa ikhlasun bil qalbi, tsarkakewa ne da zuciya, sannan kuma wa amalun bil jawari, aiki ne da gabbai. Idan kai kalimatu shahada ka kudirce gaskiyarta a zuciyarka, to wannan kalimar shahada ba za ta amfane ka ba sai ka kwatanta yin aiki da abin da ta kunsa. Duk abubuwan da Allah ya shar'anta na ibada, nayi kana kwatantawa bakin gwalgwadon ikonka na hannuwa, ka hannu sannan la ilaha illallah za ta amfani mutum. Amma dan mutum yayi kalimar shahada ya kudirce ma'anarta da zuciya, aka ce ya sallah ya ce shi ba zai yi ba, ba maganar sallah, ba maganar azumi, ba maganar sadar zumunta da sauran ayyuka na ibada, to la ilaha illallah sa ba za ta amfani shi ba, kuma ba za a kiraye shi mumini ba. An gane ko? Dole sai gabbai sun aikata. Shi yasa anan malam yace wa amalun bil jawari, aiki ne wato da gabbai. Dukkan abubuwan da Allah ya shar'anta na yi, mutum ya zamanto yana kwatantawa na hannuwa ya hannu. To wannan shine hakikalin imani a aqidar ahlus sunna wal jamaa. Sannan kuma malam yace yazidu bi ziyadati al-amali, imani yana da duwa a sababin da duwar ayyuka na kwarai. Ayyuka na kwarai suna karuwa, imanin mutum yana karuwa. Wa yanqusu bi naqsiha, kuma imani yakan tawaya ya ragu, ya jada baya bi naqsiha a sababin wato raguwar ayyuka. Idan ya zamanto ayyuka na kwarai sun kankanta, to imanin mutum zai ja da baya. Ayyuka na saban Allah rage imani suke. Shine malam sai ya ce fa yakunu fiha naqsu, ragi yakan kasance a cikin imani wani lokaci, wa biha ziyada wani lokaci kuma a samu karuwa. Bawa idan ya binciki zuciyar shi zai san da haka, akwai lokacin da zaka ji imaninka ya hau, imanin ka ya karu, wani lokaci kuma sai ka ji imanin ya sauka. To wannan shine iya abin da yake aqidar ahlus sunna wal jamaa. Kuma a aqidar ahlus sunna wal jamaa aiki wato yana daga cikin jumullar imani. An gane ko? Al a'malu min fi musammal imani, ayyuka suna daga cikin jumullar imani. Kamar yadda ayoyi na Al-Qur'ani da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ne suka tabbatar da haka. An gane ku? Idan ka koma can cikin suratul A'raf, Ubangiji ta'ala, ko koma ce cikin suratul Anfal, Ubangiji ta'ala na faɗa innamal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ubangiji ta'ala ke fada innamal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum, kusan da cewa kadai mu'minai sune waɗanda idan aka ambaci Ubangijinsu wajilat qulubuhum, zukatansu suka raurawa, su tsorata, firgici ya mamaye su. An gane ko? Idan aka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala, zukatansu suka raurawa. Sai yace wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, idan aka karanta musu ayoyin Ubangijinsu zadatuhum imana, waɗannan ayoyi sai su daɗa musu imani. Sai ya ce wa ala rabbihim yatawakkalun, ga Ubangijinsu suke dogaro ba ga wani ba. Sai ya ce allazina yuqimuna salata, su ne waɗanda suke tsayar da sallah a lokacinta. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, Ubangiji ta'ala ya ce kuma suna ciyarwa daga cikin abin da muka azurta su na dukiya. Sai ya ce ula'ika, waɗanda aka siffanta da waɗannan sifofi, Ubangiji ta'ala ya ce humul mu'minuna haqqan, su ne mu'minai na haƙiƙa, su ne mu'minai na haƙiƙa. Idan ka kalli wannan aya, farko mai Allah ya ce idza zukira Allahu wajilat qulubuhum, in an ambaci Allah zukatansu sai su raurawa. Zikiri aiki ne ko ba aiki ba ne? Aiki ne. Aiki ne wanda yake kasancewa da halshi da zuciya. Sannan abu na biyu, tawakkali, ko kuma wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, idan an karanta musu ayoyinsa, karanta alqur'ani aiki ne ko ba aiki bane? Aiki ne. Sannan sai ya ce wa ala rabbihim yatawakkaluna, ga ubangijin su suke dogaro ba ga wani ba. Tawakkali aiki ne ko ba aiki bane? Aiki ne, amma wanda yake aiki na zuciya. Sannan sai ya ce allazina yuqimuna salata, kuma su ne suke tsaye da sallah, sifa ta hudu. Tsayar da sallah aiki ne na gabbai ko ba aiki bane na gabbai? Aiki ne na gabbai, domin sallah akwai ruku'u, akwai sujuda, akwai karatun alqur'ani, gaya dukkan aiki ne wanda ya hada dukkan waɗannan gabbai gaba daya. Sannan kuma ga ciyar da dukiya. To amma a ƙarshe sai ya ce ulaika humul mu'minuna haqqa, waɗannan su ne mu'minai waɗanda suke na hakika. To shi yasa a ƙarƙashin wannan aya, aqidar ahlus sunna wal jama'a, aiki yana daga cikin musammal iman. An gane ko? Idan ka ce kai mu'mini ne, to matukar baka sallah, baka azumi, baka aikata ayyukan da Allah ya shar'anta, imaninka bai tabbata ba. Saboda shi aiki yana daga cikin jumlar imani. To dan haka aka samu waɗanda suka karkace ma aqidar ahlus sunna wal jama'a, wasu jama'a waɗanda ake kiran su al-murji'a. Al-murji'a, akwai al-murji'atul ghula, waɗanda suka zurfafa, wanda su a aqidar su in dai kace la ilaha illallah to ka zama mu'mini kuma mai cikakken imani. An gane ko? Kar ma ka yi sallah, kar ka yi azumi, kar ka yi zakka, komai na ibada kar ka yi, duk kuma abin da kake na sheke ayar ka ci gaba da yi. An gane ko? Wannan sheke aya da kake abubuwa aiki na sabo ba sa cutar da imaninka, kuma duk ibadar da zaka yi ba ta da imani. Kuma wannan kalimar shahada da kai kawai kai dan aljanna ne a gobe kiyama. Su shine iya aqidar su. Su a aqidar su saban Allah baya rage imani. An gane ko? Kamar yadda kuma aiki na da'a shi ma baya dada imani. Kuma agun su cewa wato aiki na sako baya cutar da imani, kamar yadda aiki na da'a baya amfani game da kafirci. To shi yasa malamai suka ce wannan fada ta su wato ainihin kafirci. Saboda su a aqidar su duk wanda yace la ilaha illallah da imanin shi, da imanin manzanni, da imanin mala'iku, duɗɗe ne. In dai kace la ilaha illallah, imanin ka da imanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jibril duɗɗe ne. Aikin sako baya cutar da imani, kamar yadda kuma aiki na da'a baya da imani a gunsa aqidar su. To dan haka shine anan malam yake tabbatar mana aqidar ahlus sunna wal jama'a shi imani fada ne da halshi, sai kai kalimar shahada, kuma sannan wa'tiqadun ko kuma wa'ikhlasun bil qalbi, kamar yadda malam ya fada, wato tsarkakewa ne da zuciya. In kai kalimar shahada sai ka kudirce gaskiyarta da zuciyarka, kar a samu kokonto daidai da misqala zarra. Shi yasa Allah ya faɗa innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi, sai ce sun malam ya tawo, sannan ba su yi kokonto ba. Abu na uku kuma wa amalun bil jawari, aiki ne da gabbai. Duk abin da Allah ya shar'anta na ibada, na yi ka kwatanta, na hannuwa ka hannu. Sannan kuma yazidu bi ziyadati al-amal, imani yana da duwa a sababin da duwar ayyuka. Ayyuka na ibada suna dada imani. Wayan kusubi na kasiha, kuma imani yana tawaya a sababin tawayar ayyuka waɗanda suke na ƙwarai. Fayakunu fiha naqsu wa biha ziyada, wato ragi yana kasancewa a cikin imani wani lokaci, wani lokaci kuma ƙari yana kasancewa a cikin imani. Wani lokaci ka ji imanin ka ya hau ya ƙaru, wani lokaci kuma ka ji ya sauka. Don haka ayoyi na alqur'ani su suka tabbatar da cewa imani yana da duwa. An gane ko? Kuma kamar yadda dalilai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa imani yana raguwa, na daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa imani yana da duwa, fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Ali Imran, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم سيجي فزادهم إيمانا سوني وأندا متاني سكتشي موس إن الناس قد جمعوا لكم أي للي وس جماعة سنتارو sun hadu shiri suke su kawo dauki su gama da ku wannan ko bayan an gama yakin Uhud ne labari ya cin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga Abu Sufyan ya hada wata runduna ta musamman yana nan tafi fakshawhum suka ce ku tsorace su Ubangiji ta'ala yace fazadahum imana wannan abinda aka fada musu kawai sai ya dada musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel الشاهد أنم الله يجي فزادهم إيمانا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا كاغا وانا نسيني أبينا وان ديكي نون إيماني ينادى دوا هكا إنكداو تكين سورة الأنفال وانا آية دمك كرن تاتازو إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إذن أن كرنتا موسى آيوين أبنججنس وأن آيوين آ كرنتا موسى سيسدد آموس إيمان هكا أتكين سورة التوبة فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون هكا إنكزو تكين سورة الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى a cikin suratu maryam wallazi wa yazidu llahu allazina hatadaw huda a cikin suratul ahzab wama zadahum illa imanan wa taslima a cikin suratul fatih huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim a cikin suratu muhammad wa yazidu wallazina hatadaw zadahum huda wa atahum taqwahum sannan sai ka iso cikin suratul muddathir liyastaykina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana gaba ɗayan waɗannan ayoyi ne na alqur'ani waɗanda suke tabbatar da imani yana da duwa dalilan da suke nuna cewa imani yana raguwa idan ka koma kuma sannan na daga cikin abin da yake nuna imani yana da duwa hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada al-imanu bi'un wa sab'una shuba sai yake cewa fa alaha qawlu la ilaha illa Allah a wata riwaya fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imadatul adha anit tariq aw kama qala hadisin yana cikin Bukhari da Muslim manzon Allah yace shi imani yanki 70 da wani abu ne sai yace kololuwarsa fadar la ilaha illallah kuma bayan sa manzon Allah yace nisanta abinda zai cutar da jama'a gabarin hanya manzon Allah sai yace wal haya'u shubatu min al iman kunya wani yanki ne daga cikin imani to anan yace mana imani yanki 70 da wani abu ne yanzu wanda yake da yanki 50 daidai yake da wanda yake da yanki 40 ko wanda yake da 30 ko wanda yake da 20 kaga wannan kenan nassi ne wanda yake tabbatar da cewa imani yana da duwa to yana daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa imani yana raguwa hadisin da ke cikin sahihu muslim fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marra ayyunkum munkaran falyughayyirhu biyadihi faman lam yastati fa bilisanihi kuma fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa zalika adhafu aliman farko manzon Allah yace marra aminkum munkaran duk wanda yaga aikin asha daga cikin ku manzon Allah yace falyu gayyirhu biyadihi yayi kokarin canza shi da hannunsa idan zai iya canzawa da hannu sai yace fa illam yastadi idan ba zai iya canzawa da hannunsa manzon Allah yace fa bi lisanihi yayi kokarin canza wannan aiki na asha da harshensa ma'ana yayi galgadi yayi jan hankali fa illam yastadi idan ba zai iya fada ba ya canza da harshensa manzon Allah yace fa bi kalbihi ya kyamaci abin da zuciyarsa sai yace wa zalika adhafu aliman kyamar aikin asha da zuciya shine mafi raunin imani yanzu kaga anan cikakke daga cikin su wanda zai canza da hannunsa wanda ke bi masa wanda zai canza da harshensa karshe shine wanda zai kyamaci abu da zuciyarsa, manzon Allah sai ya ce wannan shine mafi raunin imani. Kaga wannan nassi ne wanda yake tabbatar da cewa imani yana raguwa. Sannan haka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ma mata wa'azi ranar Idi, a cikin wa'azin da ya musu manzon Allah yake cewa wa ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin aqlabu li dhilbi min kunna. An gane ko? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, yake cewa ku mata, manzon Allah yace ban taba ganin wanda yake mai tawayayyen hankali, mai tawayayyen addini, wanda yake mafi rinjayar hankalin, wanda yake ma'abucin hankali yace sama da ku. Wata mata tace ya Rasulullahi, menene tawayar hankalin mu, menene tawayar addinin mu? Manzon Allah ya bata amsa yace shin shedar mace biyu ba a matsayin shedar namiji ɗaya ba take? Tace kwarai. Manzon Allah yace wannan shine tawayar hankalin ku, domin Allah faɗa yi wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini, sai yace fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada'i an tadilla ihdahuma wa tudhakkira ihdahuma al-ukhra. Shaidar mace biyu a matsayin shaidar namiji ɗaya taktake, mace ko sun kai dubu shaidar su a matsayin shaidar namiji ɗaya take, wannan shine manzon Allah yace wannan shine tawayar hankalin ku. Ba ana nihi cewa namiji yafi mace ilimi, a'a, ilimi daban, hankali daban. An gane ko? Hankali shine lura da abin da zai ji yazo. Mutum ya ringa lura da abin da zai ji yazo, duk abin da zai yi sai ya tsaya yayi tunani, yayi tsinkaye, to ita mace tsinkaye ne batta da shi. Yanzu za ku yi hayaniya da ita in ka isa ka sake ni, saboda rashin tsinkayenta, yanzu daga ka sake ta shikenan, kuma sai nadama. Inda tana da tunani da lura, ba yadda za a yi ta nemi wannan saki. To shi namiji ba ilimi ba ya fi mace, a'a, abin da ya fi mace hankali. Menene hankali? Shine fahimta, ma'ana lura da abin da zai je yazo. Shi yasa anan Ubangiji Ta'ala ya tabbatar mana shaida ta mace biyu a matsayin shaida ta namiji ɗaya take. Manzon Allah yace wannan shine tawayar hankali. Tace to ya Rasulullahi, menene tawayar addinin? Manzon Allah yace shin yanzu mace idan tana al'ada ai bata sallah bata azumi? Tace kwarai haka ne. Manzon Allah yace to wannan shine tawayar addinin ku, wannan shine tawayar addinin. To wannan shine nassin da malamai suka tabbatar da cewa imani yana raguwa. Me yake rage imani? Shine raguwar ayyuka waɗanda suke na kwarai. Idan duk wanda zai zage akan ayyuka na ibada, imaninsa yafi wanda misali ya kiyaye ayyuka na farillai, kuma yana kokarin biyo baya da ayyuka na nafila, yafi mutumin da ya tsare akan ayyuka na farilla kadai baya nafila. To wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a. Imani fada ne da halshe, kudiri ne da zuciya, aiki ne da gabbai. Imani yana da duwa, yana raguwa. Me ke dada imani? Ayyuka na kwarai. Me ke rage imani? Raguwar ayyuka na kwarai da ayyuka waɗanda suke na sako, su suke rage imani. Wata rana mutum yakan ji da duwar imani a zuciyarsa, wani lokaci kuma ya ji raguwar imani. Shi yasa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mazinaci baya zina a lokacin da yake zina alhali yana mumini. An gane ku? Inda yana mumini mai cikakken imani, to da ba zai yi zina ba. Kenan tawayar imanin da aka samu ita ce ta kai shi zina. Haka yace wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Barawo baya sata lokacin da yake sata halin yana mumini. Ma'ana inda yana da cikakken imani, to ba zai yi wannan sata ba. To shine anan ma da sai yake faɗa, sai yace wala yakmulu qawlul imani. Faɗa ta imani ba ta cika illa bil amali, sai da aiki. Don kayi kalimar shahada, to wannan kalimar shahada ba ta maida ka mumini illa bil amali, sai da aiki. Sai an ga kana kwatanta abinda ita wannan kalima ta kunsa, domin kalimar shahada ita ta zo mana da yin sallah, azumi, zakka, hajji, da'a ga mahaifa, sadar da zumunta, kyautata makwabtaka, nisantar duk wasu ayyuka da Allah Subhanahu wa ta'ala ya haramta, yayi hali ya haramta. Kalimar shahada ita ta zo mana da waɗannan abubuwa. Dan haka in mutun yayi kalimar shahada, wannan kalima ta shahada ba ta cika illa bil amali, sai da aiki. Shine yace wala yakmulu qawlu lil imani, fada ta imani ba ta cika illa bil amali, sai da aiki. Kenan maganar murji'a ta cewa in dai kai kalima ta la ilaha illallah to kawai musulmi kake mai cikakken imani, ko baka sallah baka azumi, ko da baka daina ayyukan sako sunan ka mu'mini, kuma in ka mutu suka ce aljanna za ka shiga. Shi yasa a irin kasashen Turai, irin waɗanda suke Larabawa sun tashi a can, sai ka ji mutum ya ce maka ainihin mu'mini ne, zai ce maka wai shi musulmi ne, musulmi ne amma baya sallah baya azumi, duk wasu ayyukan sako kuma bai daina ba, amma sai ya ce maka wai shi musulmi ne, wai uwayen shi da kakannin shi wai musulmi ne. To shine anan yace fada ta imani ba ta cika, yace sai da aiki. Sai yace wala qaulun wa amalun illa bi niyya, haka nan fadar da aikin ba sa cika illa bi niyya, yace sai da niyya. An gane ko me yake nihi da niyya? Sai mutun ya kudirce, ya tsarkake da zuciyarsa dan kai kalimar shahada, kuma kana sallah kana azumi da sauransu, to wannan dukkan su ba sa cika illa bi niyya, wato sai ka tsarkake abin da zuciyarka. An gane ko? Sai ka tsarkake abin da zuciyarka. Ai shi yasa a farko malami yace cai wa annal imanu qaulun bil lisani, sai yace wa ikhlasun bil qalbi wa amalun bil jawari. Kenan ka ga cewa ka fada da harshe, ka aikata da gabbai, to dukkan su ba sa tabbata illa bi niyya, sai da tsarkakewa da zuciya, ma'ana sai ka kudirce da zuciyarka. An gane ko? Sai ka kudirce gaskiyar ita wannan kalima da zuciyarka. Sai yace wala qaulun wa amalun wa niyyatun, yace fadar da aikin da niyyar gaba ɗayan su ba sa cika illa bi muwafaqati sunna, sai an dace ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu misali mutum yayi kalimar shahada, abu na farko kenan ya fada da halishansa, abu na biyu ya kudirce gaskiyarta da zuciyarsa, abu na uku kuma gabbansa suna aikatawa, yana sallah yana azumi yana zakka da sauran ayyuka na ibada, to dukkan su waɗannan ukun ba sa tabbata su cika, sai mutum ya dace ma sunna. Sallar nan sai ka yi ta yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta, duk wani aiki na ibada sai ka yi kokarin kwatantawa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta. Kenan anan kaga koda waɗannan ukun sun samu, to inna hudin ya ratse dacewa sunna, to Allah ba zai karba ba, saboda dama yana daga cikin sharda na samun karbuwar ibada kyautata niyya, sannan kuma dacewa sunna. Koda an samu kyakkyawar niyya, in dai ba a samu dacewa sunna, to Allah ba zai karbi wannan aiki, sunan shi bid'a. Aiki na bid'a ko Allah baya karba, kamar yadda manzon Allah ya faɗa, man amila man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Duk wanda ya farar da wani abu a cikin wannan lamari namu na addini, abinda ba ya da asali a cikinsa, manzon Allah ya ce fa huwa raddun, za a watsar masa da kayansa. A wata riwaya ya ce man amila amalan, duk wanda ya aikata wani aiki da sunan ibada, laisa alaihi amruna, aikin da babu umarninmu a kansa, ba Allah bai ce kai, ba manzonsa bai ce kai, kai gaban kanka ka zo da aiki a sunan ibada, manzon Allah ya ce fa huwa raddun, za a watsar masa da kayansa. To shi yasa malamai suka ce kyakkyawar niyya ba ta rikida bid'a ta zamanto ibada. Duk kyawun niyyar mutum, in dai aiki na bid'a ne, aikin da ba a yi shi ba akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk kyawun niyyar mutum ko shekara dubu yana wannan aiki, daidai da misu kala zarra, Allah ba zai karba ba. Ya ishe mu misali hadisin da ke cikin sahihul Bukhari. An gane ko? Hadisin Abu Musa al-Ash'ari, yake fada a ranar Idi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gama sallar Idi a cikin khutba manzon Allah sai ya ringa fada cewa duk wanda ya yanka layyarsa bayan an gama sallar Idi manzon Allah yace shine yayi layya duk wanda ya yanka layyarsa kafin a gama sallah manzon Allah yace ya san da cewa nama ne ya gabatar ma iyalinsa ba layya bace a lokacin nan wani sahabi ya tashi ya miƙe shine Abu Burda ibn Niyar yace ya rasulullahi ni kam tuntuna anyi an gama yace ya rasulullahi makwabta nake da su talakawa mabukata nayi sammako na yanka layyata ba dan komai ba dan naman layyata ya fara zuwa bakin su su dan samu abinda za su ci kafin su fita masallacin Idi yace ya rasulullahi kaji abinda akai manzon Allah sai yace masa shatuka shatul hami layyarka da kai manzon Allah yace nama ne ba layya bace yace to ya rasulullahi ina da wani dan bunsuru koshashe mai mai amma fa bai shi kare ba zan iya yanka shi a madadin waccan layyatawa wanda bata yi ba manzon Allah yace kai je ka an maka rangwame ka yanka amma har izuwa kiyama akuya ko dan akuya wanda bai shi kare ba duk wanda yayi layya da shi ba layya bace nama ne yace yanzu mu kalli kyawun niyya ta wannan sahabi makwabtansa ne fa talakawa yayi sammako kafin a fita masallacin Idi ya yanka layya ya ba su domin su samu dan abin da za su ci kafin su je masallaci amma tare da haka manzon Allah yace masa shatuka shatul hami dabbarka da ka yanka manzon Allah yace nama ne ba layya bace kaga wannan yana tabbatar mana kyawun niyya baya rikida bid'a ta koma ibada duk kyawun niyyar mutum shi yasa anan malam yace wala yakmulu qaulul imani fada ta imani ba ta cika malam yace illa bil amali sai da aiki dan kai kalimar shahada ba ta gaskata sai ka kwatanta yin aiki da abin da ta kunsa sallah azumi zakka haji da sauran ayyuka na ibada duk wanda yayi kalimar shahada baya sallah baya azumi ba a kiran shi mu'mini sai yace wala qaulun wa amalun fadar da aikin dukkan su ba sa cika illa bi niyya sai da niyya shine ma'ana kudircewa a zuciya in kai kalimar shahada sai ka kudirce ma'anarta a zuciya aikin da ka aikata baya tabbata sai ka kudirce cewa Allah ne ya shar'anta maka wannan aiki sai yace wala qaulun wa amalun wa niyya fadar da aikin da niyyar gaba ɗayan su ba sa cika illa bi muwafaqati sunna sai a sababin dacewa karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace wa annahu la yakfuru ahadun bi dhanbi min ahli al-qibla lalle ɗaya daga cikin jama'a ta musulmi baya zama kafiri a sababin wani aiki na zinubi da ya aikata min ahli al-qibla wato daga cikin mazawwa al-qibla ma'ana daga cikin musulmi babu wanda yake kafirta a sababin aikata wani aiki na zinubi in dai ba shirka bace shirka ita ce aikin da ke kafirtar da mutum ya hudda shi daga cikin musulunci sai kuma ayyuka waɗanda malamai suka zano na ridda wannan suna fitar da mutum daga cikin musulunci amma in dai aikin sako ne to wannan baya kafirtar da mutum ya fitar da shi daga cikin musulunci sawa'an shan giya ne ko zina ko sata ko kwace ko kisan kai ko menene in dai aiki na zinubi ne ko ma bayan shirka wannan baya kafirtar da mutum ya fitar da shi daga cikin musulunci matukar bai halatta wannan aiki ba duk wanda yake shan giya ya san da cewa shan giya haramun ne kai koda zai shanye giyar duniyar nan gaba ɗayanta kuma ya mutu akan haka bai tuba ba in dai ya tabbata da zuciyar shi cewa giya haramun ce to wannan shan giya baya kafirtar da shi ya fitar da shi daga musulunci an gane ko wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa amma aqida ta khawari duk wanda ya aikata aikin zinubi babban laifi to ya kafirta ya bar musulunci su a aqidar khawari in ƙarya mutun yayi mutun ya kafirta in kai da mutane ka kafirta in mutun yayi sata ya kafirta in yayi zina ya kafirta in yayi shagiya ya kafirta in kisan kai yayi ya kafirta duk wani babban aiki in mutun ya aikata kawai su ya kafirta, kuma in ya mutu dan wuta ne zai dawo ma'auta. So kuma Mu'tazila suka ce duk wanda ya aikata babban laifi to yana nan matsayi biyu, shi ba musulmi ba, shi ba kafiri ba, kuma in ya mutu dan wuta ne zai dawo ma a cikin da. To illa kasancewar wannan gaba insha Allah ƙarin bayani akan ta zai zo a darasi na gaba, nan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.